Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com a internet. Masu sauraron mu a kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 102.5 a VOA Africa da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwadni. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan yammacin Lahadi tare da sallama a gare ku da kuma fatan kuna nan lahiya. Ga hanku ji abubuwan da muke tahe da su ga Sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
A Syria, yayin da ƴan kasar masu yawa suke jin dadin lafawar fada saboda yarjejeniyar tsagaita wuta, an keta ta Lahadin nan da farmaki da kai kan wasu garuruwa da dan dama. A siyasar Amurka kuma Madam Hillary Clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin Amurka da aka yi a jihar Carolina ta Kudu jiya Asabar. A Iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagaruman nasara a zaben kasar da aka yi ranar Juma'a.
To kamar kowace Lahadi war haka, Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara. To amma kafin nan muna tahe da rahotanni daga Kamaru, inda musulmin kasar suka ce ba su gaji da mulkin Paul Biya ba. Daga Najeriya kuma shugabannin Hilani ne suka koka da wani al'amarin da ya addabe su. Daga Jamhuriyar Nijar za ku ji tattaunawa da na da wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi akan abubuwan da suka biyo bayan sakamakon zabe. Amma ku fara da cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A Syria, yayin da ƴan kasar masu yawa suke jin dadin lafawar fada saboda yarjejeniyar tsagaita wuta, farmaki da aka yi da jiragen yaƙi Lahadin nan kan garuruwa masu yawa sun keta yarjejeniyar kwana ɗaya bayan da ta fara aiki. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syria mai cibiya a Ingila ta ce an auna aƙalla ƙauyuka 6 a farmakin da aka kai. Ƙungiyar da ake kira Syrian Observatory for Human Rights da Turanci ta ce ba a tantance jiragen yaƙin na kowace ƙasa ba ce ko kuma inda suka fito, kuma babu tabbas ko hare-haren sun shafi sassa da yarjejeniyar ta shafa. Rundunar sojojin Rasha ta faɗa yau Lahadi cewa tana sane da an keta yarjejeniyar har sau 9 cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Sai dai babu tabbas ko keta yarjejeniyar har sau 9 da Rasha ta ambato sun haɗa har da wuraren da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi magana a kansu. Yarjejeniyar tsagaita wutar ba ta shafi farmaki ko kuma akai farmaki kan ƙungiyoyin mayakan sa kai da suka haɗa da ISIS da masu alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida kamar su Al-Nusra ba. A siyasar Amurka kuma Madam Hillary Clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin Amurka da aka yi a jihar Carolina ta Kudu jiya Asabar, mataki da ya ƙara tabbatar da matsayarta a zaman wacce take kan gaba a fafatawar neman takarar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, inda a karon farko ta tike Bernie Sanders sosai gabanin zaɓuɓɓuka na kusan gama gari da za a yi ranar Talata idan Allah kai mu. Clinton ta samu goyon bayan kusan kashi 3 cikin 4 na magoya bayan jam'iyyar Democrat da suka kada ƙuri'unsu a zaben a jiha ta farko a kudancin Amurka da za ta fara zaben share fage na masu neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat. Dama can babu tantama kan za ta lashe zaben, abinda ba a sani ba shine ko Senator Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka zai rage tazarar da ta kai maki 30 cikin 100 da aka gani a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kamin wannan zabe. Kwamitin yaƙin neman zaɓen sanatan bai yi wata ba wajen fidda sanarwa ta taya Madam Clinton murnar wannan nasara. Clinton, wacce tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ce kuma uwar gidan tsohon shugaban Amurka, yanzu ta yi kunnen doki ko ta samu nasara a zaɓuɓɓuka 4 na share fagen da jam'iyyar Democrat ta gudanar, kuma ta tsere wa abokin takararta sosai a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a jihohi masu yawa da suke shirin yin wannan zaɓe wannan Talata idan Allah ya kai mu. A Iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagarumin nasara a zaben kasar, inda sakamakon farko da aka samu Lahadin nan ya nuna masu ra'ayin kasar ta yi hulɗa da kasashen yammacin duniya za su lashe dukkan kujeru 30 a majalisar dokokin kasar. Ana sa ran samun sakamakon zaben da aka yi ranar Juma'a gobe Litinin idan Allah kai mu. Hakanan shugaban kasar Hassan Rouhani da tsohon shugaban kasar Akbar Hashemi Rafsanjani su ma suna kan gaba a zaben shiga majalisar ƙwararrun kasar. Wannan majalisa mai tasiri ita ce take sa ido kan ayyukan shugaban addinin kasar Ayatollah Ali Khamenei, mutumin da yake da wuka da nama kan harkokin kasashen waje. Hakanan majalisar ce za ta zaɓi magajin shugaban malaman kasar. Sakamakon farko-farko ya nuna cewa masu ra'ayin riƙau suna shan kaye sosai a majalisar dokokin kasar mai kujeru fiye da metan da 90. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su, sannan suka kashe fiye da ƴan ta'addar Boko Haram ɗin kusan 100 a wani samamen da suka kai. Kwamandojin askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna Kumahe dirar mikiya a kan iyakar Najeriya da Kamaru a wani shirin rattataka, wato a shirin ganin cewa sun ga bayan Boko Haram, inda suka yi wa garin Katutu. Harin sojojin ya share kwanaki uku ana yinsa kafin samuwar wannan nasara ta cetar wannan jama'a. Ba dai wata hujjar da ta tabbatar da wannan rahoton abin da ya biyo bayan rahoton jiya na tattaunawar sojin Amurka da na Najeriya don kai wa mashawartan sojin zuwa Maiduguri a Najeriya. Wani jigo a Amurka ya faɗa murya Amurka cewa ana tattauna yiwuwar kai mashawartan sojojin Amurkan zuwa jihar Borno don ba da shawarwari kan yaƙar ƴan Boko Haram ɗin, sai dai ya ce har yanzu ba a kai ga matsaya tukunna ba. A nan Amurka kuma an harbe aka kashe wata ƴar sanda a ranar aikinta ta farko cikin kayan sarki. Lamarin ya auku ne a jihar Virginia da ke gabashin Amurka, makwabciyar gundumar Columbia. A ƴar sandan Ashley Gwindon da wasu takwarorinta biyu ma'aikatar rundunar ƴan sanda da ke ƙaramar hukumar Prince William ne suna ƙoƙarin binciken labarin taƙaddama a wata unguwa mai tazarar kilomita 50 daga nan birnin Washington ne al'amarin ya auku. Dukkansu uku an kai su asibiti, inda Ashley ta rasa ranta sakamakon raunuka da ta samu. Hukumomi ba su ba da ƙarin bayani kan hali da sauran ƴan sanda biyu suke ciki ba. ƴar sanda Ashley, wacce ta jima tana aikin sojan gundumbalan Amurka, a ranar Juma'a ce ta yi rantsuwar kama aiki a matsayin ƴar sanda. A halin da ake ci kuma an daɓa wa mutane uku wuƙa, kuma kama wasu mutane 13 lokacin da aka yi wata arangama tsakanin wata ƙungiyar farar fata mai da'awar wariya da wata ƙungiya wacce take adawa da manufofin wannan ƴan wariya. Al'amarin ya auku ne a birnin Anaheim da ke wajen birnin Los Angeles a jihar California jiya Asabar.
Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. Musulmin ƙasar Kamaru sun ce ba su gaji da mulkin Paul Biya ba, sun yi kira gare shi da ya ƙara tsayawa takarar neman wani sabon wa'adin wasu shekaru 7, duk da cewa shekaru 33 cir yana mulkin ƙasar ta Kamaru. Ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aiko mana akan wannan batu.
Bayan an kammala karanta takin ƙasar na jamhuriyar Kamaru ne, sai aka bude taron gangami wanda dubbannin musulmai mazauna kudancin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ne, musamman ma waɗanda suke fadan ƙasar Yaounde da birnin cinikayyen ƙasar jamhuriyar Kamaru Douala, suka yi gangami domin marawa shugaba Biya baya kan cewa ya sake kada takararsa na wani sabon wa'adi a shekara na 2018. Taron da yi an yi shi ne a ƙarƙashin inuwan ƙungiyar ASAMDEC, wato ƙungiyar dattawa musulmai na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Shugaban ƙungiyar Alhaji Lurwanu Shaributu shi ne ya shugabanci gangamin, anda yake cewa
to abin da ya samu ka wannan babban taro dai saboda shugaban ƙasar mu ne. Muna tambayan cewa dole ne jizuin nan ya tsaya, ya sake tsayawa, ya samu shugabancin ƙasar Kamaru, saboda kun san cewa yana aiki da yawa ga batun Boko Haram, ga batun aikunan da ake a cikin ƙasa. Mu ba mu gaji da shi ba, muna so kuma ya sake tsayawa, ya sake daukan wannan manda.
Shugaba Biya dai ya kwashe shekaru 33 yana mulkar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, amma gabas da yamma, kudu da arewa sai kiransa ake yi domin ya sake kada wani sabon wa'adi na shekaru 7. Alhaji Lurwanu Shaributu ya nemi ya ji ta bakin jama'an da suka halarci taron domin rantsa hannu akan takardar da aka yajejeniya da cewa shugaba Biya ya sake kada takarar nasa. Na hira da shugaban matasa na arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga irin abin da ya ce.
Wannan taro ne wanda aka gayyace mu a matsayinmu na musulmai, wanda taron in ba kawai a nan ba ne, na duk musulman, domin su haɗu su zo su baima shugaban ƙasa Paul Biya goyon baya domin ya sake jefa ƙuri'an shi a 2018, wanda wayannan musulmai daga cikin wayanda suka yi sayi sun ga cewa saboda abubuwan da ya dauka na alkawari da bai karasa cika su ba, yana da kyau a bashi wani dama domin a ga cewa ya cika wannan alkawarin din domin cimma buri.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Ka
abu da mun nake wai kana ganin kai mulki in fara'auna ya fi ma a kwana a taji ya hukun da ba shi na ba in ce duniya ke halin kuma ka je ni a duniyar ta dawakin mutum.
A Najeriya kuma sabon salon da ƴaƴan Hilani suka bullo da shi na kuntata majunansu ya sa shugabannin Hilanin sun fara kokawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustafa Nasir Batsari ya aika mana daga jihar Niger.
Shugabannin Fulani a Najeriya sun koka akan yadda satar Fulanin ana yin garkuwa da su ke ƙara ta'azzara a jihohin Niger da Kogi da kuma wani yanki na birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wannan al'amari dai ya ƙara jefa al'ummar Fulanin cikin wani yanayi na tashin hankali bisa la'akari da yadda dama suke fama da satar dabbobinsu. Alhaji Husaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta yeti Allah a Najeriya.
Wallahi suna daukewa nan su kai nan duk da kokari da security suke yi da yake mu a tsaye wallan halin daji suke in sun dauka kuma daji za su kai.
Yanzu kuna da adadin mutanen da aka sace musamman Fulani tsakanin Kogi da Niger din?
Yanzu muna da adadin mutane su kai akalla daga sati can da ya wuce zuwa yanzu tsakanin Kogi, Kwara, Abuja, Niger muna da akalla mutum 9
kuma dukkan su makiyaya Fulani ne.
Dukkan su makiyaya ne Fulani.
Ko bayan satar Fulanin ana yin garkuwa da su dai batun satar dabbobinsu da ma kona abincin Fulanin na daya daga cikin matsalolin da suke fama da shi a nan jihar Niger. Madam Abubakar Bello da ke zaune a yankin karamar hukumar Sarkin Fawa ya afka cikin irin wannan matsala.
To an koran mani shanu 350 ko ma sun wuce haka ba za mu iya gane ba tunda ba kidan mun kai ba.
An kore su gaba ɗaya ba ku gan su
kwata-kwata tun maki kuma 110 duk an kore ko ɗaya ba a ban mana ba. An cika ruhogi 7 daidai shi bai samu ruhogi 8 ne amma 7 kan sun cika
kamar rumbu kenan
ko kamar rumbu 7 kone su aka yi kofar ma aka bude aka sa wutan duk a ciki kararin na rufe a ƙasa ba kone sai da an bude an sa a ciki.
To kamar wannan lokaci da rana aka zo kone su
a daddare ne kamar misalin 11:30 bayan da mun kwanta bacci.
Yanzu kenan ba kuma da abinci kenan?
Ba mu da komai yanzu sai abin da dangi sun yi.
Shugabannin Fulanin dai sun ce suna hada hannu da hukumomi da ma shugabannin al'umma domin wayar da kan matasan Fulanin masu aikata wannan barna, kamar yadda Alhaji Husaini Bosan ya karin bayani.
To yanzu gaskiya akwai ciri na musamman mai martaba Sarkin Lafai ya fara hoɓɓasa akan jawo yara su zo su aje wannan sana'ar da ba na gaskiya ba ne su ciga al'umma a miƙa su ga gwamnatin jiha. Kuma muna magana da shi mai girma gwamna.
Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana ƙoƙarin yaƙi da masu satar mutanen da kuma satar dabbobin. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Abubakar Marafa ya ce har ma sun samu nasarar cafke wasu.
Mun sake mun kama manyan barayi 'yan fashi da makami su 7 da kuma masu satar mutane ko ɗaukar mutane don a ba su kuɗi wato kidnappers. A nan kuma mun samu bindiga da ake ce makira AK-49 guda 2 hannunsu da kuma albarushi 134. Mun kama masu satar shanu su 6 tare da shanu 90 da tumaki 10.
A halin da ake ciki dai Fulanin da aka sace ma dabbobin tare da kona abincin nasu a yankin Sarkin Fawar na matukar bukatar neman dauki domin samun damar ciyar da iyalansu. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu ke nuna mana cewa karfe 10:15 a Najeriya da Niger, kuma misalin karfe 4:15 kamar da agogon namu ya nuna. Daga jamhuriyar Niger ga tattaunawa da nai da wakilinmu Yusuf Abdullahi domin jin halin da ake ciki a kasar da kuma inda hankali ya karkata a halin yanzu.
To, aji Halima, yanzu dai hankali ana iya cewa ya karkata wajen kotun tsarin mulkin Niger. Saboda da zaran kammala zaɓe, to sakamakon zaɓen hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira Seni za ta aika wa ita kotun tsarin mulki sakamakon zaɓen, a ga ita kuma kotun tsarin mulkin ne za ta cewa game da wannan sakamakon. To ana iya cewa dai yanzu dai hankali ya karkata a wajen ita wannan kotun tsarin mulki.
Ya kuma kaga shirye-shiryen da jam'iyyu suke yi game da wannan zagaye na biyu da za a yi ranar 20 ga watan Maris idan Allah ya nuna mana?
To yanzu a bangaren shirye-shirye ana iya cewa shi kuma nan hankali ya karkata ne bangaren zawarcin jam'iyyun siyasa daban-daban. Da zarar an ce za a je zagaye na biyu, to jam'iyyun siyasa guda biyu waɗanda za su je zagayen na biyu za su shiga zawarcin sauran jam'iyyun siyasa domin samun rinjaye. A dai ranar jiya, kawancan 'yan adawa da ake kira Kofar Jimil Fes ya jaddada cewa zai mara wa ɗan takarar lumana Muhammadu baya kamar yadda suka yi alkawali bikin sa hannu kan ita yarjejeniya da ta kafa wannan kungiya ta Kofar Jimil Fes. To yanzu dai a bangaren jam'iyyun da ke mulki ba wani tabbaci cewa ga jam'iyyun da za su mara wa su jam'iyyu 44 da suka goyi bayan shugaban kasa sun zagaye na farko. Amma dai a bangaren jam'iyyar da ake kira Samna, ita a jiya ta bayyana cewa za ta mara wa shi shugaban kasa baya. Yanzu dai ana sa ran cewa ko su jam'iyyun siyasa da su ma za su mara wa shugaban kasa baya, amma a hukumance dai ba tabbatar da wannan labarin ba.
Yawwa, to Malam Yusuf Abdullahi, shin ko kun ji kishin-kishin ko kuma an ga wasu alamun cewa za a saki Hamma Ahmadu kahin zagaye na biyu?
To lalle kawo yanzu dai ba iya tabbatar da wannan labarin, amma a jiya a taron manema labarai da kawancan 'yan adawa Kofar Jimil Fes ya kira, ya tafi magana tsaron Hamma Ahmadu saboda yana gidan wakati kuma gashi yana dan takarar da zai je zagaye na biyu. Sun bayyana cewa shi wannan kawancan ya bayyana cewa muddin wani abu ya samu shi Hamma Ahmadu, to za su ɗora alhakin al'amarin kan shugaban kasa Isufu Muhammadu.
Mun samu labarin cewa hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger wato Seni ta so yin wani taro a jiya na manema labarai, kuma har yanzu mun ji shiru. Me ake ciki ne game da batun wannan taro?
To lallai hajiya a tun jiya ma ya kamata a ce ita wannan hukumar zaɓe ta bayyana ko manema labaran ta gudanar da shi, amma a jiya a lokacin da mu 'yan jarida muka je hukumar aka bayyana cewa an ɗage wannan taron sai a yau. A yau din ma haka al'amarin ya kasance, mun je a hukumar ta zaɓe mai zaman kanta Seni aka sake bayyana cewa an ɗage wannan taron na manema labarai. Kawai yanzu dai ba sai da wata rana ba ta kamar yadda za a cewa wannan ranar ce hukumar zaɓe za ta bayyana watakila korin ƙorafe-ƙorafen da ta ci karo da su game da shirye-shiryen wannan zaɓen. Kamar yadda ya ke riga ki faɗa cewa hukumar ta zaɓe Seni ta sha samun ƙorafe-ƙorafe wajen ɓangarori daban-daban, musamman ma 'yan adawa cewa da ƙungiyoyin da suka sa ido wannan zaɓen cewa akwai kurakurai da dama. To wataƙila ko wannan taron na manema labarai zai mai da hankali ne a kan wannan al'amarin ko irin ƙorafe-ƙorafen da ita hukumar zaɓen ta ci karo da su, ko kuma a'a akwai ni batu na daban da hukumar take son ta bayyana wa al'umma. Kai ga dai kamar yadda na faɗa cewa ba sakan maimai wata rana da ita wannan hukumar tace za ta magantawa.
Ai mulki ni ke mace ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka. In kai adalci shugaba, to Allah zai ya saka maka. In ka zama mai san zuciya, to Allah ba shi dafa maka. Adalcin nan a bayyane yake, je malamai su bude maka. Yi mata lagawanka hidima, Allah ne zai ya dafa maka. Idan za ka bi dole gima, kai ce kai ka fi son ai haka. Bayan haka ba daidai ba ne, haka dole ta
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Yau shirin ya karbi bakuncin Archbishop na Dalikar Katolika Shiyar Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa, wanda ya yi wa wakilin mu Iliya Kure bayani game da wannan lokaci da Kristo cike azumi da shirye-shiryen Easter. Ga Archbishop Ndagosa.
Cikin addinin Krista, azaba da Yesu ya sha, mutuwan da ya yi da kuma tashi da ya yi daga matattu na da muhimmanci ga mabiyansa, wato mabiyan addinin Krista, domin kamar yadda shi manzo Bulus ya fada mana cewa ai da Kristo bai tashi daga matattu ba, to da ban gaskiyar mu banza ce. Sabila haka tashin Yesu daga matattu, wato cin nasarar da ya yi akan zunubi, kan kabari, na da muhimmanci ga masu bin wannan addini. Sabila haka, don muhimmancin da yake da shi, kowace shekara akwai lokacin da Iglesia ta kebe domin mu shirya kaunanmu don mu yi wannan biki a cikin halin da ta dace. Sabila haka, kowace shekara muna da wannan kwanaki 40 da Iglesia ta kebe domin mu kusanci Allah. Mu kusanci Allah ta wurin himmantuwa cikin addu'a, ta wurin kara aniya da bada sadaka da kuma azumi. Wannan abubuwa muna yi ne domin mu shirya kaunanmu don mu zama cikin halin da ya dace, don mu shiga yi wannan biki na cin nasarar Yesu akan zunubi da mutuwa akan Calvary, wato a lokacin Pasca kenan. Sabila haka, kwanakin nan wanda na azumi kwanaki ne wanda muna shirya kaunanmu don mu, kamar yadda na faɗa, don mu kusanci Allah, mu kuma yi wannan biki, gagarumin bikin cin nasarar Yesu akan zunubi da mutuwa a cikin halin da ya dace. Wannan shine ma'anar wannan lokacin azumi. Wato zamu ce wannan lokaci lokacin tuba ne, zamu ce wannan lokaci lokacin sulhu ne, zamu ce wannan lokaci lokacin sada zumunci ne tsakaninmu da Allah da kuma yan uwanmu. Kama kamar yadda muka sani, addini fa lalle ba abu ne da ya shafe mu da Allah kadai ba. Lalle ina da dangantaka mai kyau tsakanina da Allah, dole ne wannan dangantaka ya nuna a tsakanina da yan uwana wanda Allah ya halitta. Sabila haka, a wannan lokaci mukan kusanci Allah domin mu kusanci yan uwa, domin kamar yadda shi Yesu da karan kansa ya fara mana cewa duk abin da muka yi wa kananan nan shi muka yi wa. In mun ba mai jin yunwa abinci, shi muka baiwa. In mun ba mai jin ishin ruwa da ruwa ya sha, shi muka baiwa. In mun ziyarci wanda yake kurkuku, shi muka ziyarce shi. Saboda haka, wannan lokaci kamar yadda na faɗa, lokaci ne da ya kamata mu kusanci Allah. Wannan kusanci da muka yi da Allah ya sa mu kusanci yan uwanmu. Idan mun yi sulhu tsakaninmu da Allah, wannan sulhu da muka yi tsakaninmu da Allah ya sa mu yi sulhu tsakaninmu da yan uwanmu. Idan mun samu salama tsakaninmu da Allah, kamata yi wannan salama ta nuna a tsakaninmu da juna, yan uwan juna a wannan duniya. Shine abinda a lokacin azumin nan ta kunsa.
To ya azumin Krista ya bambanta da sauran azumi?
Azumi ne, amma kamar yadda muka yi namu, abinda azumin Krista ta kunsa shine, in na yi azumi, in na bar shan coke a lokacin azumi, in dama naira 100 ne ya kamata kowace rana in kashe a kan shan coke, to ina hanawa kaina a wannan lokacin azumi, ina hana kaina coke nan, to kuɗin da ya kamata in saya coke ne da shi in ɗaukan ba wanda bai da shi, wato na hana kaina domin in taimakawa wanda bai da shi. Kamar yadda Yesu ya sadaka da ransa domin ya cece mu, haka mu ma in mun sadakar da wani abu, abinci ko kuma abin sha, kuɗin da ya kamata mu kashe akan wannan mu ɗauka mu ba wanda bai da shi. Wannan shine abin da azumin Krista ta kunsa.
Akwai wasu wanda azumin yakan zama to kaman awowi 24 ko kuma su ɗauki tsawon kwanaki babu ci babu sha a addinin Krista, ko wannan bai sama daga littafi?
Bai sama, azumi ne, domin wani zai nasa cewa akwai waɗanda wani ma zai ɗauko kwana hudu kwana bai ci ba bai sha ba domin ya hana. Abin da ke ciki shine cewa ina so in hana kai na wannan abinda na saba yi, dadin da na saba ji, domin iya in hada kai na da waɗanda suna cikin irin wannan mawuyaci hali. Domin akwai mutane da yawa, muna samun abin sha, mukan ba ma kula da wannan abubuwa, amma akwai waɗanda ruwan sha ma suna ne ba su da shi. Akwai waɗanda watakila wani lokaci kwana biyu kwana uku su babu abinci, amma mu da muke da shi wani lokaci ba ma kula da wannan irin abubuwa. Saboda haka in mun hana kanmu wannan abubuwa, in mun ji zafin, so yakan tunace mu cewa lallai akwai waɗanda suna rayuwansu hakanan ne kowane lokaci. Saboda haka mu yi wani abin da ya kamata mu yi don mu taimaka musu, domin su ma su samu su yi rayuwarsu yadda Allah ya nufo su da shi.
To Allah karɓi roƙon bayinsa. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin Archbishop na ɗarikar Katolika Shiyar Kaduna, Reverend Matthew Ndagosa, da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Josel Murzan da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Allah Uba, da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
A ƙasar Siriya, yayin da ƴan ƙasar masu yawa suke jin daɗin lafawar fada saboda yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla farmaki da aka kai da jiragen yaƙi Lahadin nan kan garuruwa masu yawa, ya ko sun keta yarjejeniyar kwana ɗaya bayan da ta fara aiki. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya mai cibiya a Ingila ta ce an auna aƙalla ƙauyuka shida a farmakin da aka kai. Kungiyar da ake kira Syrian Observatory for Human Rights da Turanci ta ce ba a tantance inda waɗannan jirage suka fito ko waɗanda suka mallake su ba. Hakanan kuma a siyasar Amurka, Madam Hillary Clinton cikin sauki ta lashe zaben share fage na fidda ɗan takarar shugabancin Amurka da aka yi jihar Carolina ta Kudu jiya Asabar, mataki da ya ƙara tabbatar da matsayarta a zaman wacce take kan gaba a fafatawar neman takarar ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, inda a karon farko ta tiƙe Bernie Sanders sosai gabanin zaɓuɓɓuka na kusan gama gari da za a yi ranar wannan Talata. A Iran akwai alamun masu ra'ayin canji za su samu gagarumar nasara a zaben kasar, inda sakamakon farko-farko da aka samu Lahadin nan ya nuna masu ra'ayin a yi hulɗa da ƙasashen yammacin duniya za su lashe dukkan kujeru 30 a majalisar dokokin kasar. Ana sa ran samun sakamakon zaɓe da aka yi ranar Juma'a gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Hakanan shugaban ƙasar Hassan Rouhani da tsohon shugaban ƙasa Akbar Hashim Rafsanjani su ma suna kan gaba a zaɓen shigar majalisar ƙwararrun ƙasar. Ƙasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da ƴan Boko Haram suka yi garkuwa da su, sannan sun kashe fiye da ƴan Boko Haram ɗin kusan su 100 a wani samamen da suka kai. Komandojin askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna Kumahe da Darmiki akan iyakar Najeriya da Kamaru a wani shirin wato ganin bayan Boko Haram ɗin da suka yi wa garin Katutu.
Iyakacin shirin kenan, sai kuma gobe da sahi da izinin Allah da yake yau ba mu da shirin dare. Yanzu ka mu yi sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Alhaji Yarubo Dinga a Sokoto da wata yana nan lahiya da iyalanshi da kuma jama'a shi, sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Hajiya Hawwa Garba Biryal Adama Turu da wata ita ma tana nan lahiya. Yanzu a madadin Sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getacho da injiniyan mu Minti Halima Jumro, ya sallama da ku daga nan birnin Washington DC da watan Allah ya sa mu gama wannan ƙarshen mako lami lahiya, sai kuma gobe idan mun haɗu da ku a shirin yau da gobe shirin matasa.